أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. من أقول يا الله سبحانه وتعالى مقومي shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa, a wannan rana ta Laraba wanda yau 17 ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace da 27 ga watan 3 miladiya 2024. Muna cikin suratul Qital, sura ta 47 daga cikin jerin surorin Al-Qur'ani daga suratul Fatiha. Wannan aya ta 29 mun soma bayani akan ta jiya lokaci manhajin sa. Allah subhanahu wata'ala yake cewa manzo alaihi salatu wassalam, am hasibal ladina fi qulubihim maradun, shin wanda ya zamo a cikin zukatansu akwai cuta da rashin lafiya sun yi zaton, annan yukhrijallahu adwanahum, cewa Allah ba zai fitar da miyagun kudurori da suke cikin zukatansu ba. Kalma in aka ce akhraja yukhriju, ya fitar da wani abu daga wani wuri, to nan da aka ce Allah yukhrija, ba ana nufin Allah ya cire abin ya zamo baya cikin zuciyar ba. Abinda ake nufi a bayyanar da shi ta yanda mutane za su gane shi. A nan malaman tafsiri suna cewa ita zuciya wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya koyi kuma ya ɓoye abubuwa a ciki. Daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana, ya hana mu ganin abin da yake cikin zukata. Wannan domin zamantakewa ta tafi daidai ta yi kyau. Ba dan Allah ya mana wannan ludufin ba, to da gaskiya an samu matsaloli a rayuwa. A ce duk abin da ɗan adam ya koye a zuciya za a fayyace shi alika a jikin goshinsa, to da wata ran tsakanin ɗa da uba ba za a gaisa ba, tsakanin mata da miji ba za a sha inuwa ɗaya ba, haka nan tsakanin aboki da aboki. Ni'ima ce ba ƙarama Allah ya bana. Ina tabbatar maka a cikin abokananka wanda kuke ɗasawa, wanda Bahaushe yake cewa fara ɗaya ake rabawa, kaga shi ne dai wato kololuwa a wajen abokantaka, ba za ka iya cin fara ba sai kun raba. To da za ka samu wannan abokan wanda kana ji da su guda 100, zai yi wahala a samu kwaya 3 a ciki wanda ba za su tattauna a kanka ba in baka nan. Zai yi wahala, domin ina tabbatar maka matarka da kake aure da ƴaƴanka da ka haifa, watan za su tattauna akan ka baka nan, sai ma tatas kuma ka ba a ce mai gida sannu da zuwa, sannu da zuwa, an dawo lafiya. kuma shikenan ka ji dadi an ba zalale bara ka gaya mun da Allah bai bude bai boye abin da yake cikin zuciya bai zai faru kana zowa kana ganin abin da yake a fuskokin su kawai sai ka zuya ko ka ce munafikan Allah Allah ya fallasa ku to amma Allah sai ya mana ni'ima ya koyi abin da yake cikin zukata wanda zai bata kai ya zazzage kai ci mutuncinka Allah ya karbe shi a ranar ka zo kana ta kuka kana mutumin kirki ya mutu salihi kuma kai ne sahun gaba a wajen yi masa sallah da an fada maka abin da ya aje ko layin da zaka bi ba to wannan ni'ima ce da Allah ya mana wannan saboda shi in dai dan adam ne ka bar shi kawai da mahaliccinsa Allah ka shirya mu gaba ki daya to nan ana maganan miyagun halaye na munafukai yadda suke da mummunan kuduri a cikin zukatansu dangane da manzo alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa wa min al-arabi man yatarabbasu bikum ad-dawa'ir wa min al-arabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir daga cikin kauyawa wanda sun shigo musulunci amma ba sosai ba amma akwai wanda tun munafici a cikin zuciyar akwai wanda zakat da yake bayarwa yana ganin wata tara ce aka dora masa waye tarabbasu bikum ad-dawa'ir kuma yana tauyi muku fatan mummunan abu akwai wanda iyan rayuwarsu kullun su suke su ko dai a ce manzo alaihi salamu ya rasu ya koma ga Allah sahabban nan an je yaki an kurmushe su kullun abinda suke fata kenan to haka nan a cikin munafukai wannan abin da shi suke kwantawa da shi suke tashi kullum suna fatan rashin cin nasara a wajen manzo alaihi salam da sahabbai kuma idan sun ganshi su ce nashhadu innaka la rasulullah innaka la rasulullah ai mun yadda kai manzon Allah ne to Allah subhanahu wataala yana rufa wa bayi asiri to shi yake cewa shin masu wannan mummunan manufa da wannan mummunan kuduri suna tsammani Allah ba zai bankado abin da yake cikin zukatansu ba ya sanar da manzo alaihi salatu wassalam idan suna tattaunawa sai ce ayi kasa kasa wannan kafiran maka sun yi wannan su munafikai sun yi wai ayi kasa kasa kada Allah ya ji ya sanar da shi Allah ce wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur to Allah subhanahu wataala sai ya ce allan yuqtilallahu adghanahum al-adghan jam'i ne na adghinu adghinu shine mummunan kuduri mummunan takidi da yake cikin zuciya ba sa zaton cewa Allah zai yi masa wannan sai Allah ya ce walau na sha'u da mun ga dama la arainakahum da mun nuna maka su fala arabta hum bisimahu nan gaba farko Allah ya ce da mun ga dama da mun nuna maka su a ce wane munafiki ne wane munafiki ne wane kaza ne wane kaza ne to kenan yanzu wannan gabar ta nuna Allah bai fayyace wa manzo alaihi salam munafikai ba malamai sun kai sun kawo a wajen samu matsaya a wannan gabar an yi kaito daga Ibn Abbas Allah ya kara masa yarda cewa Allah subhanahu wataala ya fayyace wa manzo alaihi salam munafikan Madina shi yasa ma a cikin suratul tauba yake cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kada ka sake yin sallah akan ɗaya daga cikin su daga yau in ya mutu kuma kada ka tsaya akan kabarin sa kai masa addu'a kun sani wannan ayar ta sauka ne sakamakon abin da ya faru Abdullahi dan Ubayyu da ya rasu dan sa Abdullahi sahabi mutumin kirki ya zo wajen ma'aiki alaihi salam ya ce ya ma'aikin Allah babana ya rasu ina roƙon ka zo kai masa sallah kuma ka ba da rigar ka a yi masa likafani da ita wannan domin tausayi da yake tsakanin ƴaƴa da mahaifa duk da ya san babansa tantirin munafiki ne to amma kuma duk lokacin da ɗan adam ya bar rayuwa za ga ana tausaya masa. Manzo alaihi salam ya dauki rigar ya bayar. Wasu malaman tafsiri suka ce manzo Allah ya yi wannan ne kaman sakamako ko kuma kwari yadda ta zo ta je, ya taba ba manzo alaihi salam kyautar riga, to saboda haka manzo alaihi salam yanzu gashi ya bashi rigarsa. Haka wasu ka ambata Allah shi ne ya sani. Kuma dai menene manzo alaihi salam ya ba da riga? Aka je aka yi masa likafari. Sannan kuma ya taho sai mai sallah sayyidina Umar, kun san yadda yake Allah kara masa yadda, ya kama rigar manzo Allah ya ma'aikin Allah za ka yi matantirin munafiki sallah. Manzo Allah ya ce a'a, ka bari a yi masa sallah, a wani kaulin cewa ko bata amfane shi za ta zama jawo hankali a wajen mutanensa. Haka wasu malaman suka ambata. Kusan sau ɗaya ko sau biyu manzo Allah sai abin nan sai da Umar sai da ya kama rigar manzo Allah, kada kai mai sallah ya ma'aikin Allah. Manzo alaihi salam ya masa sallah. To bayan manzo Allah ya yi sallar kusan sayyidina Umar, za ka yi littafi mai cin gashin kansa a kan muwafaqatu Umar, irin dace 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 da Allah ya masa sayyidina Umar ya yi abu, Allah ya sauke wahayi a goya masa baya. To sai Allah ya sauke wannan aya ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, kar ka sake yin sallah akan ɗaya daga cikinsu da ya mutu har abada. Wala taqum ala qabri, kuma kada ka tsaya a kabarinsa kai masa addu'a. Innakum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun, saboda sun kafirce da Allah subhanahu wataala da manzo, kuma sun mutu suna kafirai. To Ibn Abbas ya ce kaga kenan tunda aka ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, kenan an sanar da shi su. Kuma sannan da suka ki zuwa yakin Tabuka suka shirya ƙarairayi, in manzon Allah ya zo su faɗa masa, Allah ya ce fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'adhanuka lilkhuruji faqul lan takhruju ma'iyya abadan wa lan tuqatilu ma'i aduwa ko ma'iyya aduwa. Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan ka koma zuwa ga wani jinsi ko wani yanki na cikinsu kuma suka dunga neman alfarmarka da damarka cewa nan gaba duk da ba su fita wannan yakin ba, a ba su dama su je wani yaki nan gaba, to ka ce da su ba za ku sake fita yaki tare da ni ba. Lan takhruju ma'i abadan wa lan tuqatilu ma'i aduwa, ba za ku sake fita tare da ni ba kuma ba za ku yaƙi wani magauci tare da ni ba. Ibn Abbas ya ce to kaga kenan manzon Allah, Allah ya sanar da shi su, inda ba dan haka ba hakan ba za ta kasance ba. To amma kuma waɗansu malamai sun tafi akan cewa ba a yi wa manzo alaihi salamu nassi yawa abin na biyu kuma da suke izina da shi cewa Huzaifa manzo alaihi salamu ya sanar da shi munafikai, wani munafiki ne, wani munafiki ne, wani munafiki ne, sai ya zamo sayyidina Umar ya samu wannan labarin, ya tambaye shi ya ce Huzaifa ko za ka bani labari da rai da waɗannan munafikan? A lokacin kalimar ta ka sayyidina Umar kenan, ya ce ba zan faɗa masa sirrin manzon Allah ba. To idan wani mai kama da su ya mutu wanda akwai shakkun na kirki ne ko ba na kirki ba, sayyidina Umar sai ya ce mu Huzaifa aje a yi mai sallah. In ya ga Huzaifa ya tafi to ba mutumin ba ne, shi ba sai ya bi. In Huzaifa ya ba da uzuri to kila ɗaya daga cikinsu ne. To suka ce to wannan ya nuna an sanar da manzo alaihi salam munafikai bi ta'ayi. Wasu suka ce a'a, ba a yi ta'ayi ne ba, kawai sai dai sifofi. Sifofin nan da alamomi su aka nuna wa manzo alaihi salam, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan ne domin a karanta wa iyalansu, domin a yi kara a wajen ƴaƴansu da zikokin wasu, saboda za ka samu wasu munafikan ne tantirai amma ƴaƴansu mutanen kirki. Kuma kamar Abdullahi dan Abdullahi dan Ubay, kaga shi babban sahabi ne, har ma a wani athar lokacin da ya yi abubuwa da ba daidai ba, Abdullahi ya je wajen manzo alaihi salam ya ce ya ma'aikin Allah, labari ya zo min cewa kana damuwa da mummunan halin mahaifina. in za ka ba ni dama zan je in fille kansa dan ba na so wani ya kashe shi in ji na damu ina ganin sa da bakin ya kashe mahaifina gar da kashe shi ne da kaina manzo alaihi salam bai ba shi dama ba to saboda haka sai suka ce sai dai akwai ɗaiɗaiku ku wanda su munafincin su ya kai an san su kamar shi ra'asul nifaq abdullahi dan ubayyi akwai wani aljid ibn qais kowa ya san shi cewa tantirin munafiki ne akwai ka'ab ibn al-ashraf wanda manzon Allah mai ya ba su muhammad ibn musallama dama cewa su je su kashe shi suka je suka kashe shi har yanzu har gobe gidansa yana nan a madina abdullahi dan abin nan ka'ab ibn al-ashraf har yanzu akwai gidansa a madina to al-muhim dai Allah sai yake cewa manzo alaihi salam walau na sha'u da mun ga dama la araina kahum da mun nuna maka su ɗaya bayan ɗaya Allah ya ce wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuraduna ila adhabin 'adheem wato Allah ke cewa manzo alaihi salam daga cikin wanda suke gefan ku mutanen kauye akwai munafikai yace akwai ma daga cikin yan birni na cikin madina maradu ala nifaqi sun goge akan munafunci la ta'lamuhum kai manzo alaihi salam ba ka iya tantance su nahnu na'lamuhum Allah ce mu ne muke sanin su to sai dai wannan gabar aya an haska wa manzo alaihi salam alamomi wanda shi ma wanin sa zai iya ganowa ta wannan alamomi to yace launa shabu la arainakahum da mun ga dama da mun nuna maka su wane 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 to amma duk da haka fa la arabtahum bisimahum kuma da ka san su da kamallin su ma'ana da mun sanar da kai su kuma ka san su da sifofin su da ka gansu kowa a ce maka wannan munafiki ne to Allah bai wannan ba kamar yadda muka ce saboda karanta ma wasu daga cikin ainihin makusatan su Hausawa suna cewa wani yana cin albarkacin wani to saboda haka sai zama an saka ya amma duk da ba a faɗi suna na yanka ba ba a yi wata alama kuma a goshi ba Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahnil qaw amma kuma zaka gane su ta hanyar zawarantan zance ko shagudan zance ko kuma ka ce salan zance ma'ana su a matsayinsu na munafukai suna da wani yare nasu wanda da shi suke bata ko suke sukar manzo alaihi salam da sahabbai wani yare ne na tsakaninsu ko ai alama da hannu ko kuma a furta da baki ko su akwai irin wannan abubuwa misali yanzu wasu da suke cikin wani wuri da suke jin tsoron ko dai wuri ne kila akwai abin nan CCTV camera ko kuma abin nan dai wani da'urar zai dauki hoto suna jin tsoro kada fata wasu abubuwa to sai su saman makansu wani istilahi ko dai su faɗi wani abu mai sauraro ya zaci kaza so kuma sun san me suke nufi ko kuma wata alama da hannu kai ka sani ne na sani to irin wannan abubuwan a nan Allah ke cewa wala ta'rifannahum fi lahnil qawl a cikin shagubin zance sai wani shagube kai da ba tare da su kake ba baka san abin da suke nufi ba sai su suke iya gane wannan maganar wasu daga cikin malamai suka ce wannan gabar ta nuna cewa duk mutumin da zai yi jirwaye da kaman wanka wanda ya nuna ƙazafi to ya halatta a tuhumce shi da wannan a tsaye masa haddi alal misali kuna magana kai da wani sai ce to ni dai kowa ya san ba ɓarawo ba ne kaga bai ce ba ɓarawo ba ko kuma ya ce a'a ai ni dai kowa ya san ba ɗan titi ba ne to kaga abin da yake cewa abokin magana dan titi ne ko abokin magana farawo ne to sai malamai suka ce duk wanda zai yi ta aridu yayi jirwaye da kaman wanka kuma wannan yana tattaunawa da abokin tattaunawa wanda wannan jirwayen yana bayuwa zuwa ga wani kazafi to ya halatta ai masa sheda da yayi kazafi kuma ai masa haddi na kazafi kun ga yahudawa wato aya kararraba ta nuna sun cewa nana maryam mazinaciya bace amma dai sun ce ya kufta harun ma kana abukin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya yake yakuwa harun babanki ba mutumin banza bane kuma mahaifiyarki ba mazinaciya bace kaga kenan sun ce ke haka Allah sai ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama butanan azima kaga da suka ce wa ma kanatum muki baghiya kenan sun yi mata qawli ko sun yi mata butani ta ita mazinaciya ce ina fata mun gane to anan shine Allah sai ya ce wala ta'rifan lahum zaka iya gane su fi lahanil qawli a cikin shaguben zance ko zawarantan zance wanda za su yi domin cin mutunci ga manzo alaihi salam ko kuma ainihin sahabbai ko addinin musulunci sai Allah ya ce wallahu ya'lamu a'malakum Allah subhanahu wata'ala yana sane da ayyukanku kun ga a can Allah ya ce wala ta'rifannahum bai ce wala ta'rifannakum ba amma kare sai aka ce wallahu ya'lamu a'malakum to anan ɗayan biyu ko dai da kaman an dan sakaya ana nuna suna nesa ba a magana da su wala ta'rifannahum ba ce wala ta'rifannakum ba amma sai aka ce ya'lamu a'malakum ba na yanzu kaman an ƙara nuna cewa ga sunan fa a kusa da kai ga sunan kaman ka miƙa hannu ka taba ko kuma a'a ana nibin da su munafukan da maku na gari to babu wanda aiki zai boye a wajen Allah Allah aikin na kirki da na banza ba za su rikice a kasa gane wane yayi kaza ko wane ainihin shine yayi kaza ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu a cikin tafsiri anan sai yake cewa am hasibal ladina ko kuma a can fa kaifa haluhum ya hadisu sai kasance idza tawaffatuhumul malaikatu idan mala'iku suka zo karɓar rayukansu yace halun minal mala'ika yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fuskokinsu da bayyikinsu yace buhurahum bayyikinsu bi maqami min hadid da wa'insu gudumomi na bakin karfe sai yace zalika ay tawaffi wannan cikawa ala halatil madhkura a bisa halin da aka ambata bi annahum ittaba'u ma ashaba Allah saboda sami abin da ya fusata Allah wa karihu ridwanahu suka kyamace abin da zai kai su zuwa ga yardarsa sai yace ai al-amal bima yurdihi masu tafsiri su gyara akwai al-amal ai al-amal bima yurdihi wato shine yin aiki da abin da zai gamsar da Allah fa habata amalahum sai Allah ya bata ayyukansu yace an masiban ladina fi qulubihim maradun shin ko wanda a cikin zukatansu akwai cuta sun yi zatan allan yukhrijallahu adghanahum Allah ba zai fitar da mugun kuduri da yake cikin zukatansu ba shine yuzhiru ahqadahum ala annabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin shine Allah ya bayyana ya bankado miyagun manufofinsu ga manzo alaihi salam da kuma mu'minai sai ce walau na sha'u da mun ga dama la araina kahum da mun nuna maka su ai lakashafna ankal hijaba da mun yaye maka shamake hatta tarahum har ka gansu ra'ayil ayn ka gansu wato ga daga karara hina yaji tamiuna inda najawahum yayin da suke taruwa domin tattaunawar su lil makidati bika domin mummunan tanadi akan ka wabil mu'minin da kuma akan mu'minai sai mai tafsiri ce wa kurratil lamu sai aka saki maimaita lami aka ce fal arabtahum, kin kunga aka ce walau nasha'u la arainakahum fal arabtahum bisimahum, sai aka ce fala ba a ce fa arabtahum ba, sai ce to an yi wannan ne domin a fito da su karar shi ne bi alamatihim, da alamominsu al-zahira wanda suke bayyanannu, wa ta'rifuhum iyanan kuma ka san su wato abili. Sai ce ja'a fil mufi muslim imam ahmad, ya zo a cikin al-musnad na imam ahmad ibn hanbal an ibn mas'ud, daga ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda, kala yace khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo tsira da aminci su karanta fata gare shi yayi mana huduba, famidallahu wa asna alai, ya gode ma Allah kuma yayyabo ga Allah, thumma qala sana sai ce inna minkum munafiqin, lalle daga cikin ku akwai munafikai, faman sammaitu duk wanda na ambata fali ya qum to ya tashi, thumma qala sana sai ce qum ya fulan, tashi ya kaiwa ne, qum ya fulan tashi ya kaiwa ne, hatta samma sittatan wa salafin, har ya ambaci mutun 36. To wannan asar yana da rauni ta fuskar isnadi, akwai wani mutum a cikin isnadin wanda ingina cikin isnadin ba a karban wannan hadisi saboda mutum ne mutaham, akan haka wannan isnadin yana da rauni, ba za a gina hukunci akan wannan hadisin ba, kamar da yadda muka faɗa duk da ba ambaci sunayen su na yanka gaba ɗaya ba, to amma an sanar da manzo alaihi salam sifofin su wanda zai iya gane su, kuma kamar yadda na faɗa akwai wanda munafincin ya kai ya fita fili, har ma an yi makin an yi stamfi a kansu an san munafukai ne kamar yadda na ambata. Sai ce walil tifatu, nan kun ga a canza sai aka ce am hasiban ladhina fi qulubihim maradun, kun ga aka ce fi qulubihim, to anan kuma sai aka cewa fala ta'rifannahum bisimahum, wato kuma za ka san su da kamanninsu. To sai ce wal iltifatu, wannan iltifati da akai a can da ake ta amma sai bal ladina fi allan yukhrija Allah, aka ce allan yukhrija ba ce allan nukhrija ba, kun ga yukhrija wato ana magana akan wanda baya, dan misali in kana magana da wani dan adam ko wani abokin halitta a ce yaf'alu kaza kenan baya ne, to nan allan yukhrija Allah ba ce allan nukhrija ba, to anan kuma sai aka ce law nasha'u ba ce law yasha'u Allah ba, kuma aka ce fala ta'rifannahum, wato law nasha'u la arainakahum ba ce la arakahum Allah ba, kun ga da can an ambaci gaiba sai aka dawo kitab, to shine mai tafsiri yake cewa waliltifatu, iltifati da aka yi daga gaiba zuwa kitab fi nasha'u a ce ba a ce yasha'u ba, ila nunil azama, ya zuwa ga nuni na wato girma, wato mai girmama kai ta fuskar bayani, yace li ibrazil inayati, domin a fito da kulawa ta musamman karara bil ira'a, ta wannan nunawa, masu tafsiri nan masu gyara ba kira'a bane ba ira'a, bil i ira'a alhamza ce, wato al ira'a shine nunawa, amma idan aka ce kira'a bil qaf ba shi da ma'ana anan, saboda ka kuskuren bugu ne ba kafin bane ba alhamza ce. Sai ce wala ta'rifannahum, amma kuma dole wato da sannu zaka gane su, tabbas zaka gane su, yace alwawu liqasmin mahdhu, wannan wawun domin wata rantsuwa ce wacce aka shafe, kaman a ce wallahi la ta'rifannahum, sai yace wa ba'da ha jawabuhu, bayan wannan wawun to shine jawabul qasam, fi lahnil qawl, zaka gane su a cikin shagugan zance ko salan zance, ai fi ma'anahu, wato ai fi ma'anahu, a cikin ma'anan zancen idza takallamu indaka, in suka yi magana a wajenka, bi an yu'ridu, shine su yi wato ainihin shagube, bima fi tahjinu amrul muslimin, a cikin abinda a cikin sa akwai aibanta ko munana al'amarin musulmi. Kada amirul mu'minin Usman ibn Affan radiyallahu an, sarkin mu'minin sayyidina Usman ibn Affan Allah ya kara masa yadda, yace ma asarra ahadun sariratan, babu wanda zai boye wani abun boyewa, illa abadaha Allahu ala safahati wajhihi, face Allah sai ya bayyana wannan abin da ya boye a shafukan fuskansa, wa falatati lisanihi, da kuma abubuwa da suke fitowa daga ainihin harshen sa. Wa fil hadith, ya zo a cikin hadisi, ma asarra ahadun sariratan, babu wanda zai boye wani abun boyewa, illa kasahu Allahu ta'ala jilbabaha, face Allah sai ya tufata mashi mayafin wannan abin da ya boye a ganshi a fili, in khairan fa khairun, idan alkhairi ya boye a zuciya to alkhairi ne zai bayyana, wa in sharran fa sharrun, idan sharri ya boye a zuciya to shi sharri shine wato abinda za a gani a fili. Wannan Ibn Kathir ya kawo shi a cikin tafsirinsa. Anan malamai suke cewa shi harshe shine wato ludayin zuciya, harshe shine matsamin zuciya. Yanzu idan tukunya tana rufe baka san meye ciki ba, to idan aka saka ludayi ko matsami aka ɗebo wannan abin za a ga kaza ne a ciki. To haka harshe yake da zuciya. Ana cewa labarin zuciya a tambayi fuska. Mafiya yawan abubuwa na ɗan adam da suke zuci, to Allah yakan bayyana a fuskar ɗan adam. Wato akwai ilimi da Allah ya ba wasu na musamman, kawai idan suka yi tozali da mutum suka kalle shi, to sukan fassara wani ɗin nan, in ba kuskurewa ta yi ba mutumin kirki ne, wannan nan in ba kuskurewa ta yi ba mugun mutum ne. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yana da irin wannan, Allah ya ba Imam Shafi'i firasa da irin wannan ilimin. Daga cikin abin da nake tunawa a tarihinsa, akwai lokacin da ya taho aikin haji shi da yaransa. To Makka a wannan lokaci, Imam Shafi'i ya rasu hijirar da shekara 204, kaga yanzu da rasu wasu shekara 1241 da rasuwa. To Makka akwai karancin masaukai, akwai karancin abubuwa wanda suke na rayuwa. To yana shigowa sai wani mutum ya yi ya tare su. Imam Shafi'i ya kalli mutumin nan, a iya shi dai ilimin psychology da Allah ya bashi mutumin nan ba da kirki ba ne. To amma sai ka mutumin nan ya zo wuf, ya zo ya karbi dawakansu, ya haka kirki, ya daure, ya kawo musu ruwa, ya kawo musu abinci. Imam Shafi'i ya ba baki kai, kamandan mutumin nan ba sa ruwan da kwarai da kuma zai mana wannan karimci. Ya yi sauri ya kai su masauki, ya kawo ruwan wanka, ya kawo shimfiɗa. Imam Shafi'i dai yana ta mamaki. Shikenan suka kwana garin Allah ya waye, shikenan da ya zo sai ce, to baki turakun dawakanku da aka daure suka kwana kudin haka kowane kirke shi ne kaza, sannan kuma sun ci abincin kaza, sun sha ruwa na kaza, kuma nan inda kuka kwana kun kwana a bisa kaza kaza, duk hidimar da aka yi muku ta kama kaza, ku kawo kuɗi. Imam Shafi'i ya ce ko da na ce, ai kamannin nasu shi a iya iliminsa, wannan ba irin mutanen kirki ba ne da za su zo su irin wannan abubuwan domin neman ladan Allah. To saboda haka wasu na da irin wannan ainihin abin nan ɗin. To ala kulli halin dai suna cewa labarin zuciya a tambayi fuska, kuma suna ce ta Allah, duk lokacin da zai zama kaza ne ƙudurinka, kaza shi ne ka kulle a zuciya, kaza shi ne manufarka, to wallahi ka afada a tashi Allah sai ya banka ɗoka, sai an san kai wane ne manufarka kaza, duk kuma daɗin bakin da za ka zo kai. Akwai lokacin da za ka ga cewa wani kalamansa suna da bambanci da zuciyarsa, to amma dai yau da kullum sai ta zama ainihin sai ta yi halitta, wannan rayuwa ce wadda Allah subhanahu wataala ya ɗora ‘yan adam a kai. To saboda haka a nan shi ne wato ainihin wannan asar yake cewa duk abin da mutum zai ɓoye a cikin zuciyarsa Allah sai ya lulluɓe shi da wannan, ta yadda za a ga wannan in alkhairi ne ya zama aidafin an ga alama alkhairi in kuma sharri ne a ganshi wal iyad billah. Sai ce wallahu ya'lamu amalakum, nan wawun yayi sakatu a nan, akwai wawun ko a nan sai ba a rubuta ba, sai ku rubuta wawun. Wallahu ya'lamu amalakum, Allah subhanahu wataala yana sanin ayyukanku. Fayujaziku, saboda haka zai muku sakamako. Bihasabi qasdikum, gwargwadon manufofinku. Wannan gaba tana nuna lalle mu gyara manufa da niyya da kuma zuciya. Wato malamai suna cewa iya bincike na ɗan adam da za ka yi, to ƙarshe abin da za ka fitar da shi na sakamako zuciya, kamar yadda ma hadisi yana kawo, ita ce ɗan adam. Kuma kyakkyawar manufa da ita ake cin nasarar komai a rayuwa, mummunan manufa da ita ake samun failure ta dukkan abubuwa a rayuwa. Kai dai ka zamo kyakkyawar manufa ce a zuciyarka, ita ce kudurinka, ita ce manufarka, kuma ita kake yi wa bayin Allah. Ko an samu wani kuskure na ɗan adam, Allah zai miƙar da kai, amma ya zamo mummunar manufa, mummunan kuduri, mummunan hikiri, to akwai matsala a rayuwa. Ba lalle ba ne kaga ka ci nasara, in ma kaga kamar ka ɗan ci nasara to ta wucin gadi ce, ba mai ɗorewa ba ce ba. Allah ka taimake mu, sai Allah ya ce wala nabul wannan ku
wala nabul wannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sadiqin حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
الله سبحانه وتعالى يتي ولنبلونكم والله سيمن جرباكم حتى نعلم المجاهدين منكم هر مبين الدما سجهادي أتكنكم wasabirina da masu haƙuri wa nablu wa akhbarakum labarun kuma da kuke furtawa sai mun jarraba su. Wannan aya tana daga cikin ayoyi masu nauyi kuma wanda suke akwai tsoro a cikinsu. Fudayl ibn Iyad rahmatullahi ta'ala alayhi in ya karanta wannan aya sai ce Allahumma la tabtalina fa innaka idza btalaitana fadahtana wa tatta astarana, ya Allah kada ka jarraba mu, domin idan ka jarraba mu zaka keta alfarman mu, zaka kunyata mu, kuma za a yi mana wato ainihin tsirara gaban mutane. To amma Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa ya ce wala nabluwannakum wallahi sai mun jarraba ku. Wasu malamai suna ganin cewa ita wannan addu'ar ta Fudayl ibn Iyad ba ita ya kamata a yi ba, sai dai a roƙi Allah tsare min mudillatil fitan, ya Allah ka kiyaye mu, ka tsare mu daga jarabawa mai halakarwa. In ka jarrabe mu ka ba mu ikon cin jarabawa, amma dai al-ibtila'u la budda minhu, Allah ba zai yi rantsuwa ta tashi a tutar babu ba. Wala nabluwannakum, yace wallahi sai mun jarraba ku. Ita jarraba wannan da ita ake gane na kirki da kuma wanda ba na kirki ba, in ba dan jarrabawa ba sai ya zama kowa ya bata a rububi. Yanzu kun ga Allah subhanahu wataala yana da iko, manzo alaihi salamu duk yakin da zai je ya zama shi zai ci nasara. Kafirai za a kashe ko targade ko farzane, ba za a yi wa musulmi ba. To amma da Allah ya bar jihadi haka, waye ba zai shigo musulunci ba? Kowa sai ya shigo. Shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratul hajj yake cewa wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, فإن صابه خير نقم النبي وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس daga cikin mutane man yi abdullahi alahar akwai wanda yake bauta ma Allah akan katanga kan katanga yake fa in sabahu khairu nitma annabi idan alkhairi ya same shi sai ya nutsu da shi ce haba ai musulunci addinin gore ne ai shi Allah inda ya kabi shi tun a duniya ma zaka ga da kyau ya dinga walwala yaga cewa lalle da shi ake damawa. وإن صابت فتنة انقلب على وجهه إذا كما مصيبة تسميش تسيي جويا بايا إن دي فتو خسر الدنيا والآخرة يا تابي دنيا دلاهرة كم وان اجد تابي وا مبي بيانا دا أتي دك أبنت مسلمية ينقل ذيت نسارة كوا سيشبو مسلمتي to amma Allah ya kaddara ga annabi alaihi salam a cikin sahabbai shine zababben Allah shine mafi daraja a duk halittar Allah kuma Allah ne ya aiko shi kuma shi ce ai wannan jihadin to kuma aje jihadi a kakkashe sahabbai bar amma kashe babban manzo alaihi salam sayyidina Hamza ba ni labari idan imani bai kafu a cikin zuciya ba mai sahabbai za su za su fara shigo anya addinin nan kuwa na Allah ne Allah ya ce a yi shi anya jihadin nan Allah ne ya ce a yi shi abinda za a fara tunani kenan. Kun ga yanzu irin wannan tana faruwa yanzu a nan rayuwar da muke ciki yanzu wani a safiyar nan ko jiya ko satin nan zai iya yin wani abu na tagomashi a wajen bayin Allah kila wani a yau din nan zai iya fitar da 50,000 sama da haka ko kayan abinci ya rarraba amma kuma Allah sai ya jarrabe shi sai ya hatsari da mota ko wata dukiya sai ya zama tako ne kun ga sai ya fara sulale ya za a yi taimaka wa bayin Allah in fitta dukiya ta in yi alheri kuma wannan shine sakamakon da za a yi mun abinda shaitan zai fara kulla masa kenan ya ma fara sulale to wai ma shin taimakon ba gaskiya ne in an yi shi ba Allah zai bada lada kage idan shaitan ya ci nasara a kansa daga nan ya daina sai ma ya fara canza tunani to ko ma a dan tafi hutu na wucin gadin musuluncin ma tukuna eh amma dan jinkirta sallan ma a dan ajeta a daina a gani shaitan zai fi zai yi masa wannan to jarabawa da ita Allah yake fito da bayi shi Allah ko yayi ko bai ba ya san kai waye ya san ni waye ya san mu su waye nan da yake ta wala nablu wannakum wallahi sai mun jaraba ku hatta na alamal mujahidina wannan na alama shine nubhir ba wai idan Allah bai yi ba ba zai sani ba yadda misalin yake yanzu da za a zo a ce malamin makaranta ya zo ya yi ma ɗan ajinsa jarabawa an tara maki an fitar da result na ɗaya na biyu na uku har na ƙarshe ɗalibai dai ba san halin da ake ciki ba to shi kenan sai a zo a yi assembly shi fa form master ko class master ya ce to jama'a mun gayyato ku ɗaliban nan sun yi jarabawa sun gama domin mu san su wane ne suka yi ƙoƙari su waye ba su yi ƙoƙari ba makin fa yana hannunsa me yake nufi da mu san mu bayyana muku shi kam ya riga ya sani da ya kalle su ma ya san wancan shi ne na ɗaya wancan shi ne na biyu wancan kuma shi ya ɗauki aji to shi sa da Allah ya ce hatta na alama ma'ana shi yake ta ilmu zuhur ilimi na bayyanawa malamai suka ce su ma'alumat na Allah subhanahu wataala kashi biyu ne akwai wanda dama ya riga ya rubuce su tun kafin halittar duniya da shekara 50,000 Allah ya riga ya rubuta kaza zai faru kaza zai faru to sannan wa'annan ma'lumat din kuma bayan Allah ya samar da duniya to kuma zai fito da su a ci gaba da bayyana su wannan bai nuna sai yanzu Allah ya san da su ba a'a tun azal Allah subhanahu wataala ya san za su faru to sai ce wala nabluwannakum, tabbas sai mun jarraba ku, hatta na alamal mujahidina, har musamman su yin jihadi minkum, daga cikinku. Kalma ta al-jihad kamar yadda muka sha faɗa da an ambace ta, ma ya tabadar ila dhihin, shine jihadi fi sabilillahi da kansakali da mashi ko kuma da kowace ala dai wanda ake yaki da ita a wannan lokaci. To amma kamar yadda muka sha faɗa, bata takaitu a wancan ba. Taimakon addinin musulunci, yaɗa addinin musulunci, ba addinin musulunci kariya, yana daga cikin jihadi fi sabilillah. A yanzu a ce kana da hali, kana da kuɗi, ka sai babura, ka samu matasa ɗaliban ilimi, ka ɗauki nauyinsu mutum 5-10 ka ba su babura, ka ce ku dinga shiga lunguna da saƙuna, kuna musuluntar da maguzawa, kuna sanar da su addini duk sati, ku dinga shiga wanda kuka musuluntar, ku koya musu tsarki, ku koya musu sallah, ku koya musu tauhidi. Wannan abin da kake jihadi fi sabilillah ne, domin yanzu mutane ne na farko ka shigo da su cikin musulunci. Hadisi ko ya ce mutum ɗaya shiru ta hannunka ya bi a baka garken jajayen raƙuma, sannan kuma a ci gaba da faɗa musulunci lungu da saƙo. Jihadi ne wannan fi sabilillah. Allah ya hore maka ilimi, ka ilimantar, ka koyar. Wani ya ɗauki nauyi a kafofin yaɗa labaru, a yaɗa duk wannan sunansu jihadi fi sabilillah, domin manufar dai addinin musulunci ya samu ƙarfi, musulmi su samu ilimantuwa da wayewa ta addini. Allah ce to sai mun san, wato sai mun bayyana masu jihadi daga cikinku, wasabirina, da kuma masu haƙuri. Wannan saboda matsayin haƙuri aka ware shi da ambato, saboda shi kansa jihadin in ba haƙuri ba zai taɓa yiwuwa ba. Na faɗa mana a cikin manasabobi, duk wani ɓangare na addini haƙuri sai ya shiga ciki, ba wani ɓangaren addini da haƙuri ba zai shiga ba. Duk wani ɓangare da ka sani na addini, wallahi sai haƙuri ya shiga. Kuma na sha faɗa mana, duk matsalolin rayuwa da ɗan adam zai faɗa, 99.9 rashin haƙuri ne zai sa ya faɗa a wani. Nikan ce yanzu inda za ka samu abubuwan hawa sun yi karo, Allah ya kiyaye, rashin haƙuri ya sa aka yi kara. Da ɗayan zai yi haƙuri, ɗayan ya wuce tunda ya kawo jiki, haka da bata faru ba. Ka samu gosuro ya rinta ne an kasa gaba da baya, rashin haƙuri ne. Da wani ya yi ma wani haƙuri, wasu yi ma wasu haƙuri, suka wuce wurin ba zai tushe ba. Da za ka samu wani ya zo ya saki matarsa, rashin haƙuri, da ya yi haƙuri ba zai sake ta ba. Da za ka samu ɓarawo ya zo ya yi sata an garkame shi, rashin haƙuri, da ya yi haƙuri, hakan ba za ta faru ba. Saboda haka mafi yawan abubuwa na ɓacin rai, rashin haƙuri shi ne yake sabbaba su. Kuma duk nasarar da za a ci, to sai an yi haƙuri. Ɗalibi mai neman ilimi ko na addini ko na sana'a, sai ya yi haƙuri, sannan zai dage da ƙoshi da yunwa da talauci da wadata da daɗi ba daɗi, ya ga cewa ya yi wannan karatun. In ba zai yi haƙuri ba, karatun ba zai iya yiwuwa ba. Duk mutane biyu da kaga sun daɗe suna tafiya tare, to akwai ɗaya na haƙuri da ɗaya, ko duk suna haƙuri da juna. Mata da miji kaga sun yi shekaru ana ta tafiya, to wannan ba shi ne alaman ba a yi wa juna rashin daidai ba. Ko dai shi yake ta kwankwaɗar haƙurin, ko ita take ta kwankwaɗar haƙurin, ko duk biyun kowa yana kwankwaɗa. Amma ko matan sahabbai da sahabbai ne, wallahi ɗaya sai ya saɓa ma ɗaya. Ko da sahabbai ne maza, wane da wane, wani sai ya ma wani ba daidai ba. To amma haƙuri an ce daudar gora a ciki ake shanye ta, ka gani kai kaman baka gani ba, ka ji kaman baka ji ba. To da haka rayuwa take tafiya. Wata kissa kun san, ana cewa na zaune gwanin kokawa. Wani cittimbiri ne, kun san yaranmu na makarantar allo, akwai kolo, akwai kotso, akwai cittimbiri, akwai gaddi, sana'a tafi zuwa don aranmu. To wani cittimbiri ne, idan ya ji wani ya yi rigima da matarsa, sai ce ai sakare ne, in ni ne sai kakkauɗa mata bari in kore ta, yaushe ba za a bari ba ta su da kaiwa mutane abubuwa. To sai a ranma ya ce masa, kafi kowa, duk lokacin da wani sai an raba dariya sai kafi kowa kwana a tashi watarin sai aure to sai an raba ce to yau daidai kake da kowa tunda kai aure wata rana adin zaba aka bata ya kore ta harma ce to yau ka kasa kowa tunda kowa yayi hakuri ya rike ta ta da dadi ba dadi kai kasa ke ta ka kasa kowa to haka rayuwa take tafiya almuhim hakuri cin gashin kansa yake shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala yake yawan maimaita ambatansa mun fada hatta a wannan dai daga cikin zaman makin mu kun ga da Allah ya koro bayani a cikin suratul baqara laysa lidru an tuwallu wujuhakum qibal mashriqi wal magharibi aka koro sai aka ce wasabirin fil ba'sa'i wadra'i wa hina al ba's kun ga sai aka ce wasabirin fil ba'sa'i wadra'i wa hina al ba's sai aka ce ulaiikal ladina sadaqu can baya fa sai aka ce wal mufuna بهذه اذا اهدوا نم با سي وصابرون با سي aka ce wasabirina kaman an ce akhussus sadirina bizikir ina kebance masu hakuri da ambato tamufun marfu'i ne sabirin mansubi ne ma'ana an kebance su an musu wata jinjina ta musamman saboda mai hakuri shi yake dafa dutse sharuwarsa Allah yake cewa wa nabalu akhbarakum maganganun da kuke faɗa ma sai mun jarraba su an nuna mun lokaci za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
kuna jin tambayar sa tambayar da yake ma'aikaci ne a nan FUD yana maganar shugabanninsu suna cewa su tsaya nan inda suke gun aiki kuma sai dai su yi sallah a nan ba a ba su dama su je can masallaci su yi tare da sauran mutane yana maganar shugabannin su kuma suna zuwa masallaci abinda malamai suke cewa a wannan gabar shi ne duk wani abu wani wuri mai mahimmanci wanda za a kare dukiya ko rayuka ko haƙoƙi ba laifi ba ne a umarci wasu musulmi su kula da wannan wurin a lokacin da ake yin sallah in ya so ɗayan biyu idan suna da yawa bayan an yi sallar jam'i wasu su jire masu su masu ne su yi sallar jam'i ko kuma in suna da yawa su yi jam'in nasu a nan wannan khamsalawat kenan in juma'a ce to ya zamo akwai shifting ko rotation idan a wata juma'a ba su samu suka je ba sun kula da wurin to wasu su jire masu ko su rike wurin a wata juma'a kuma sun su je juma'a in kuma akwai mabambantan lokuta suka rike wajen ana juma'a misali karfe 1:30 akwai ta biyu to a rike masu masu je saboda sallar juma'a ba wai haka za a haɗu mutum biyu uku a ce a yi ta ba za ka ga cewa malaman saudiya sun ba da wannan fatawar za ka ga duk ladan jam'in harami in ka kula za ka ga ana neman yana hudu ba akwai 'yan sanda ko sojoji suna nan tsare da wajensa ana sallar juma'a amma za ga su wannan jami'an tsaron ba sallar juma'a za su yi ba a harami ko dai daga cikin salloli domin kula da rayuka da kuma dukiyoyi kuma wannan abin ya zama wajibi a yi na san akwai wani kilif da yake yawo kila wasu ku sun gan shi a dacin lokacin zaman lafiya limaman haramaini haka tsaye suke a fili a kan mimbari to yanzu yadda yanayi ya canza sai aka yi musu ɗan mimbari da ɗan ƙyawarinsu na katako mimbarin katako ƙila sun ku sun ga wani kilif wani mutum da ihramin sa fa yana zaune liman yana huduba kawai sai tashi a guje zai je hankida ya shiga wajen limamin da ƙyar jami'an tsaro suka an gaje shi kuma ƙato ƙarfa daga cikin irin fararen ne Allah shi san me yake dauke da shi me yake nufi da limamin wala Allah da babu wannan jami'an tsaro zai jike ko ya shake limamin ko ya masa wani ta'addanci to wannan ta sa malamai suka ce babu laifi irin wannan abin idan yanayi na aiki wata ma'aikata wani kamfani in dai wani abu ne na kare rayuka ko dukiyoyi ko sakoki babu laifi wasu mutane lokacin da ake sallah su tsasa kula da wannan wurin in suna da yawa su yi nasu jami'in in kuma ainihin ba su da yawa to shikenan in an gama jami'in wani rike musu ma su je cikin akon za su yi jami'i su yi tare da su amma dai ba laifi ba ne a ce ku ku rike wasu kuma ainihin su je su yi sallar jami'i amma abin baya zama kullum kai asarar jami'i irin wannan shiftin ake yi in kun rike wani lokacin to wani lokacin kuma ku a ba ku dama ku je jami'i su kuma su rike shine abin da ake yi yana zaton da ya ji amsa tambayar mu ta je ko shekarun zai ba zai abin nan saboda haka ba komai abin da za ka yi ka kauce mari yana tambaya ya mutum zai yi kauce wariya na farko ka dunga halattu da girman Allah a cikin zuciyarka kuma ka san cewa shi yake ba da ladar aiki dan adam baya ba da ladar aiki kuma sai ka tuno hatsarin riyan nan tana rushe aiki riya shine a yi dan a gani a yaba abu ne da ake neman yarda Allah da shi to kuma mutum shi a zuciyarsa zai yi wannan abin domin ya zama ainihin an yaba malamai suka ce ayyuka kala biyu ne akwai wanda farkonsa sai ya haɗu da ƙarshensa akwai wanda farkonsa ba sai ya haɗu da ƙarshensa ba idan mutum ya fara aiki wanda sai farko ya haɗu da ƙarshe kuma ya zamo dan Allah ya fara to koda wani abu na riya yana kutsowa ya dinga ƙoƙarin ture shi yana yakice shi har ya kai ƙarshen aiki misali kamar sallah kaga yanzu sallah farkonta sai ya haɗu da ƙarshe ba za ka yi sallah raka'a ɗaya ka ce to za ka dawo an jima ka ci ko ɗaya riba to ka fara sallah saboda Allah kuma ƙila Allah ya baka murya to kana cikin karatun sallah sai ka ji mutane sun yi tsit to sai ka ƙara karkace kai saboda ka ƙara wato ainihin wani ma sallan wannan kaga domin ka burge su to wannan tun da an yi sa'a dan Allah ka fara to sai kai ta kokari kana ture ba dan Allah din ba har ka kai ƙarshen sallar taka to amma idan abu ne wanda ba farko sai ya da ƙarshe ba kaman karatun alkur'ani ka zauna za ka yi hizifi ɗaya ko hizifi biyu to shikenan ka soma rabin hizifi ko ka yi rubu'i misali to shikenan sai aka shiru aka ce a ka ji wane kai wane daɗin karatu yake to sai ka sake gyara zama to a nan in ka ji shaidan zai maka illa sai ka tashi kawai kai tafiyarka yanzu ka ɗiga aya sai don Allah tsantsa ta zo a zuciyarka sannan sai ka zauna kai wanda ga cikin malaman hadisi da nake tunawa babban malamin hadisi ne idan ya zauna ya dinga wato ruwan asalid da mutum to akwai lokacin da zai zo majalisinsa ɗaruruwan ɗalibai sun haɗu to in ya zauna za a fara hadisi sai ba da uzuri yace a bari sai gobe to abin yakan maimaito wata ran wasu dalibai suke cewa malam dalibai za su yi tafiyayya kuma wani lokaci za a fara karatu malam sai ka fasa ko kuma an dan fara karatu sai ka tashi sai ce wallahi wani lokaci shedan ne zai shigo zuciyarsa ya nuna cewa lalle yanzu za a ji ruwan hadisai za a ji ruwan asali da mutum to dan ka shedan yi masa illa sai ya hakura sai ya tashi to kaga wannan wani abu ne wanda a iya fara ba aini sa ba a yanki almuhim kawai duk lokacin da ka fara abu kake jin riya za ta shigo kamar yadda ce na farko ka tuno munin riya da hatsarinta za ta rushe ba komai sannan kuma ka tuno cewa Allah shine yake ba da ladan kuma ya san abin da yake cikin zuciya sannan daga cikin addu'o'inka na yau da kullun ka dinga addu'a cewa Allah tsarkake zuciyarka daga riya insha Allah Allah zai taimake ka to yana cewa wai mutum ya zamo yana dadiya bai ziyarci ɗan uwansa ba za a dauke shi a cikin masu yanke zumunci malamai suka ce shi sada zumunci suna ne amma yana da bangarori wani sada zumunci a wajensa kai masa yayyafi in kai masa yayyafi to in aka shekara ma kanka ce komai Allah ya ba albarka yawwa yanzu misali a cikin azumin na kila akwai dan uwanka na jini ba cin yau bare na gobe Allah ya baka iko kaje ka sauke masa buhun shinkafa uku hudu buhun gero biyu da 1000 tace falai to Allah ya ma albarka ba ma sai ka zo ba kuma kai mai sada zumunci ne akwai wani ma'aikacin banki ya dade bai je wajen baffarsa ba to kudi na da in ba manta ba kudin sa kai ko 300 ne ko da 50 ya dade bai zo ba to da yazo so kai sa ce baffa kai hakuri wallahi na ta so in zo ban zo da Allah ayi hakuri ayi hakuri ga wannan a dan yace fare yana duba sai ah ka zo da wannan kake bada hakuri yace ai kawai da ka aje sake tafiyar ka ba karka ce karka to sada zumunci akwai wanda kawai idan ka biya masa bukatar sa ka sada zumunci to wani kuma sada zumunci a wajensa shine ka taka ka je ka gaishe shi shi bai bukatar komai a wajenka amma dai a dunga gaisawa wani kuma waɗansu matsaloli ne yake so a yaye masa na rayuwa in kai masa wannan ka sada zumunci to malamai suka ce shi sada zumunci ala hasbihi kowa akwai abinda za ka yi masa ka sada zumunci a wajensa yanzu wani dan uwanka ne na jini kuma mai kuɗi misali shine karami kai ne babba kuma ya san baka da komai kullun zai buga maka waya yaya an tashi lafiya ya iyali kai sallu yaya wallahi dai Allah ta kokari Allah saka da kairi ba ko kwandara to wannan baka sada masa zumunci duk bugi bugen waya ka ba zai burge shi ba kawai dai ya ji alert to ka sada zumunci saboda ba shi da shi duk buga wallahi in ka ba shi abinda zai ci ya sha yi shekara baka buga waya ba kullun addu'a zai ba ce kai wani ai akwai sada zumunci mutumin kirki ne saboda kashi shi irin wannan sadawar yake bukata kuma yanzu Allah sai kawo mana wani taimako na waya da sai ka yi tafiyayya Kaduna Maiduguri Katsina Sokoto sannan ka je ka sada zumunci ka kashe kudin mota sosai sosai kafin ka je ka dawo to yanzu zaka iya buga waya kila naira 10-20 ka ji su lafiya sun ji ka lafiya in na dan canji ka ce ku turo account number sai ka tura musu to duk lokacin da za a yi magana za a ce aiwa da wallahi yana kula mutumin kirki ne akwai sada zumunci ina kai shekara 2 baka je ba irin wannan ta faru ina jin yan kwanaki da suka wuce akwai wani almajiri da malaminsa sun yi shekaru ba su hadu ba to sai aka tashi bukin ƴaƴan malamin to sai shi almajirin sai tura musu kuɗi masu dan nauyi to sai dangin malamin sun zo daga nesa suka ce wai ina almajirinka kowa ne kula gaisawa bai zo bikin nan bai ce a ai shi ya riga kowa zuwa ki ai shi ya riga kowa zuwa wannan bikin sun yi shekaru ba su haɗu ba to amma ta goma shi masa mai nauyin gaske kaga zai ta shi ya riga kowa zuwa to kaga wannan bai da zai a kushe ka a ce baka sada zumunci a wajensa Allah ya datar da ku
amma da ta aiki bawa mutane amma masu aure ake bawa
gaba farko ta tambayar sa wannan kudi da ka karba fa kuluhu hani'an mari'a dalili anan shine ita zakka sifofi Allah ya ambata innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi bil sabil in dai kana cikin wayannan takwas din da aure ba aure ka cancanci zakka. Abu na biyu, akwai hadisi na Ma'an ibn Yazid, wanda mashhurin hadisi ne, shi Yazid ya zo masallaci duk da cewa malamai sun yi sabani shin dukiyar nan zakka ce koko gama garin sadaka. Almuhim dai ya zo da sadaka masallacin Manzo alaihi salam, saboda ikhlasi a cikin duhu kawai shi akwai wani miskini mabukaci da ya ga musulman yake zama, to ashe ran da an yi sa'a dan sa ne a wurin da yaje a cikin duhu sai ya mulmula kudi ta danka masa, shikenan da ya karba, da ya karba ya zo gida yana ta kai babu Allah saka alkhairi ai kudin nan da ka bani a masallaci na jira dan su, yace ma iyyaka aratu ba kai ne nufi ba ni kudi na ce a babu ayi hakuri ai ina da bukata ka kawo su ya ce a babu ayi hakuri, to sai Yazid ya je wajen Manzo Alaihi Salam suka je tare yace ya ma'aikin Allah kaji 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 Manzo Alaihi Salam yake cewa lakama akhadta ya ma'an wa lakama nawaita ya Yazid, kai ma'an abinda ka karba halam malak ka ci kayanka kai kuma kikkiawun niyyar ka ta tabbata. To anan malamai abinda suka toge shine a aike ka da kudi na zakka zuwa ga malam wani a fitar da zakka a baka a sai ka kawo wa malam Salihu mai masallaci ko aran ma malam Musa mai darasu, to anan ba za ka sha kwana da wannan kudin ba tunda an yi nassi an ce wani, an gane ko tunda an yi nasi dole ka kai masa, amma da baka akai aka ce in gwaza kallon ka ba mabukaci kai kuma sai zama kana da bukata su sai ka sha kwana da ita anan baka da wata matsala. Gaba ta biyu, idan aka baka zakka ka je ka sha giya ko kai tata ko wani abu shi ya dauka kai mabukaci ne ya baka kai kuma ka je kai abinda ba daidai ba babu ruwansa kai ta shafa, amma in yana da tabbacin sabo za ka yi ya dauka ya baka kai sabo to anan yana da laifi. Bal akwai lokacin da mutum zai ba da kudi a yi sabo malamai su ba shi uzuri, saboda me? Saboda idan aka yi irtikabu akai fi darare ne. Yanzu alal misali sai wani shedani dan ta'adda ya zo ya ce maka shi gaskiya so yake ya sha kwaya ko so yake ya dan busa wiwi ka ba shi naira 50 ka hanga ka hango kaga in har baka ba shi ba kana da tabbas zai je koya yi wata gagarumar sata ko ma ya kashe wani ko yayi wani abu mummuna kuma ya dawo yayi wannan laifin kaga an yi laifi biyu. Suka ce to in ka bashi wannan ka irtikabu aka fi dararai ne domin yanzu laifin ɗaya ne na wannan abin, sakamakon in baka bashi ba zai yi hada wa'incan biyun ne. Allah shi ne mafi sani. Akwai wani bawan Allah ya turo saƙo ta waya ya ce yana neman addu'arku yana da 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 aka haifa kusan shekararsa uku kenan ko zama baya yi, saboda kai yana roƙon addu'ar ku ga wannan ɗana su Allah ya bashi lafiya. To muna masa addu'a wannan yaro da makamantansu, akwai irinsa da dama, mazansu da matansu, muna masa addu'a Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya, Allah ya ba su lafiya, Allah ya ba su lafiya. Allah shi yayi ma iyayensu irin wannan damuwa. Allah subhanahu wataala ya ba dukkan marasa lafiya, wato musulmi lafiya na gidaje da na asibiti, mamatan musulmi a duk inda suke muna addu'a, Allah subhanahu wataala ya gafarta musu, yafe kurakuransu, ya haskaka musu, ya lota makwancinsu. Iyayenmu maza da mata, Allah subhanahu wataala ya gafarta mu wanda suka rasu, wanda suke rayuwa, Allah ya samu cika da imani. Shugabanninmu Allah kai riko da hannayensu, ka ba su ikon su yi adalci, su yi gaskiya, su yi rikon amana a bisa shugabancin da ka ba su. Inda suke daidai Allah ka ba su ikon ɗorawa, inda suke ba daidai ba Allah ka ba su ikon gyarawa. Allah ka azurta su da mashawarta na ƙwarai wanda za su ƙarfafe su a bisa abu na daidai, su yi musu nasiha akan abin da ba daidai ba. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ka fi mu sanin matsalolin ƙasanmu, Allah ka yaye mana su ya rabbal alamin. Fatara da talauci da yunwa da takura, Allah ka yaye mana su domin girman zata kai Allah. Ya Allah, ƴan ta'adda da suke rike da bayinka suna garkuwa da su, suna wulaƙanta, suna neman kuɗi da su, Allah ka kubuto da wannan bayi naka. Allah ka sanyaya musu, ka yaye musu damuwa, ka dawo da su zuwa ga iyalansu a cikin aminci da farin ciki. Ko kuma Allah ya kiyaye mu daga sharrinsu. Wannan musiba Allah kawo mana ƙarshen ta a wannan ƙasa tamu. Allah ka sa wannan musiba ta zamo tarihi. Ya Allah, wanda suke goye bayan wannan ta'addanci, suke ɗaure ma 'yan ta'addan nan gindi, suke ba su maboya, suke ba su makamai domin duniyar su ta yi kyau, Allah ka bankaɗo su, Allah ka gajiyar da su, Allah ka yi ɗaiɗai da su, Allah ka maida sharrin su a kansu. Ya Allah ka kiyaye mu daga sharrin su. Allah, duk wanda suke ɗaure ma ta'addanci gindi, Allah ka gajiyar da su, Allah ka ɗora musu musibun da za su kasa taimaka wa ta'addanci, Allah ka ɗora musu bala'o'in da za su kasa taimaka wa ta'addanci. Ya Allah, masu shiriwa a cikinsu Allah ka shiryar da su, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Yan uwan Falastinawa Allah ka ƙara taimakonka gare su, Allah ka ƙara lutufinka da agajinka gare su. Ya Allah, gafarta mu wanda suka rasu a cikinsu, marasa lafiyansu Allah ka ba su lafiya, magautansu Allah ka tarwatsa gayyarsu, Allah ka tabar da shirin magautansu, Allah ka tarwatsa gayyar magautansu, Allah ka ba Falastinawa nasara akan magautansu. Allah, mu kuma ka hutar da mu daga sharrin dukkan masu sharri. Ya Allah, dukkan inda musulmi suke a cikin damuwa, Allah ka yi musu wannan damuwa. Allah ka haɗa kan musulmi, ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.